Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 10 ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta mayar da martani game da kalaman da Prime Minister Ingila David Cameron ya yi akan cewa Najeriya na sahun gaba wajen fama da matsalar cin hanci da rashawa. Har ila yau akan batun cin hanci da karbar rashawa za mu kawo muku rahoto game da ci gaba da yakin da hukumar EFCC ke yi yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin halarta wannan taron game da batun a Ingila. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani ana samun nasara akan yaki da cin hanci da rashawa da hukumomi kamar su EFCC da ICPC ke yi. Lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
A jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata sojojin Amurka da na Somalia sun kai wani samamin haɗin gwiwa akan sansanin ƴan kungiyar Al-Shabab inda suka hallaka da kuma kama ƴaƴan kungiyar da dama. Wani jami'in tsaron ƙasar ta Somalia Muhammad Nur Gabo ya faɗa wa sashen Somalianci na muryar Amurka cewar sojojin Amurka ne suka ɗauki jagorancin samamin wanda ya auna jami'an kungiyar ta Al-Shabab. Mazauna ƙauyen Turaturu mai tazarar kilomita 100 kudu maso yammacin birnin Mogadishu sun ce sojojin sun sauko ne daga wani jirgi mai saukar ungulu a kusa da ƙauyen, daga nan suka doshi inda suka kai samamin a ƙasa. Gabo ya ce an kwashe sa'o'i biyu ana gudanar da samamin, kuma sojojin ba su fuskanci wata turjiya ba, amma bai bayyana yadda waɗanda aka kai samamin a kansu ko kuma adadin mutanen da aka kama ko kuma waɗanda aka kashe ba.
Shugaban Amurka Obama ya ce a ƙarshen watan nan zai kai ziyara a birnin Hiroshima na ƙasar Japan, inda zai kasance shugaban Amurka na farko da zai je birnin, wanda wani jirgin saman yakin Amurka ya jefawa bom ɗin nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 lokacin yakin duniya na biyu. Shekaru 70 kenan shugabannin Amurka da suka gabata ke kaucewa kai ziyara a birnin na Hiroshima da kuma Nagasaki, inda aka jefa bom na biyu bayan kwana ki uku da jefa bom na farko akan Hiroshima. Shugabannin na Amurka sun yi kai ziyarar ne domin gujewa tunanin ba da hakuri akan irin barnar da makaman suka janyo. Sanarwar fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Obama zai kai ziyarar ne tare da Prime Minister ƙasar ta Japan Shinzo Abe, dab da ƙarshen tafiye-tafiyensa zuwa ƙasar Vietnam da ƙasar Japan daga ranar 21 zuwa 28 na wannan watan wanda muke ciki na Mayu. Mai ba shugaba Obama shawara Ben Rhodes ya ce sam ba magana wai shugaban zai ba da hakuri kan jefa bumabuman akan garuruwan na Hiroshima da Nagasaki zai kai shi ba.
Kasar Kamaru ta rufe kasuwannin kan iyakoki da ke arewacin kasar saboda yawan yunkurin da ake yi na kai hare-haren kunar bakin wake a yankin a cikin satin da ya gabata. Wakilin muryar Amurka da ke kasar ta Kamaru Moki Edwin Kendazo ya ruwaito jami'an yankin suna bayyana cewa ƴan banga suna taka rawar gani wajen ganin an dakile ayyukan asha'a wannan yanki na kasar. Aladaji Dama, dan shekaru 42 da haihuwa, wanda shine shugaban ƴan banga da ke garin Makeri da ke bakin iyakar kasar, ya shaidawa sojoji cewa yanzu haka yana jin kamar kunnansa baya ji kwata-kwata, wato ya kurumce a sakamakon ƙarar fashewar wani abu wani masallaci da ake sallah safiya a jiya Litinin. Sai dai Malam Buba Garba, ɗaya daga cikin malaman yankin, ya ce ba wanda aka kashe a cikin wannan masallacin. Duk da haka ya ce ƴan banga sun kashe wani matashi da ba su saba ganin shi a wannan masallacin ba, ta harbinsa da kuri da baka. Gwamnan jihar Arewa mai nisa, mijin Yawa Bakari, ya ce ƴan ta'adda akalla 12 ne suka yi kokarin kai hare-haren kunar bakin wake a yankin a cikin makon da ya gabata. Ya kuma ce ƴan tsageran suna tsallakowa ne daga Najeriya, kuma akwai akalla mutane 3 daga cikinsu da aka kashe a cikin makon da ya wuce.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte, wanda aka fi sani da yawan barin baki, wanda hakan ya janyo masa yabo da suka a bisa dukan alamu, shine ke neman lashe zaben shugaban kasa da ake yi a kasar sakamakon da ba na hukuma ba, wanda wata cibiyar nazari ta ƴan cocin Roman Catholic ke tattarawa ya nuna cewa dan takarar dan shekaru 71 da haihuwa kuma tsohon magajin garin birnin Davao ya bada tazara mai yawan gaske ga abokan karawarsa da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida Mr. Roxas da kuma Senator Grace Poe. Daga cikin kashi 90 na daukacin kuri'un da aka jefa, an bayyana cewa Duterte ya samu kusan kashi 39, yayin da Roxas ke biye da shi da kashi 23, sai Senator Poe da take da kashi 22. Biyo bayan wannan adadin ne ya sa Mr. Roxas ya ce ya amince da nasarar da Duterte ya samu, yana mai yi masa fatan alkhairi a lokacin wani taron manema labarai da ya kira a yau. Hakika ita ma Po ta ba da kai buriya hau domin ita tun a daren jiya Litinin ta ba da sanarwar cewa ta amince da nasarar da Duterte ya samu, kuma za ta mutunta sakamakon, kana a shirye take ta yi aiki da shi a matsayin zababben shugaban kasa. A yau ne ake sa ran gwamnatin ta Philippines za ta fidda sakamakon zaben a hukumance. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirin wani kasaitaccen taro akan cin hanci da karbar rashawa a Ingila, shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan taron. Gwamnatin Najeriya ta maida martani akan kalaman da Prime Minister Ingila David Cameron ya yi na cewa Najeriya da Afghanistan na kan gaba-gaba wajen cin hanci da karbar rashawa, zancen da bai yi wa gwamnatin Najeriya daɗi ba. Mai magana da yawan fadar gwamnatin Najeriya, Malam Garba Shehu, ya yi wa wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Kai mana ciwo saboda wato ba ta yi la'akari da irin gagarumin aiki da shugaba Muhammadu Buhari yake yi wajen yaƙi da rashawa da cin hanci a Najeriya ba. Yaƙin nan kuma duk duniya ma tana ganin abin da ake yi. Wataƙila mai ina ganin shi ko Prime Minister ya yi sukul da baka ya faɗi Najeriya, ko kuma a wataƙila bai la'akari da irin kyakkyawan cigaba da ake, wato tsohon tarihin Najeriya yake dubawa ba tarihi na yanzu ba. Kuma wani abu ma da zan ce shi ne, yanzu da aka gayyace shi shugaba Muhammadu Buhari, ai ba ma an gayyace shi wannan taro na yaƙi da rashawa da cin hanci a London don zai zama ɗan kallo ba ne. Jawabi zai yi har kashi biyu, musamman muhimmin jawabi ma da zai yi na taro kafin a buɗe babban taro shine ya gabatar da kasida ga sauran shugabannin kasashe na duniya akan irin nasarori da ci gaba da yake samu a yaƙi da rashawa da cin hanci da yake. Kuma me yasa aka gayyace shi ya bada wannan kalami akan yaƙi da rashawa da cin hanci? Ai saboda ana ganin irin nasarori da ci gaba da yake samu, wanda ana ganin kasashe na duniya masu matsaloli irin namu na Najeriya akwai abin da za su iya kwaikwaya yi amfane su akan irin yaki da ake yi a nan Najeriya na rashawa da cin hanci.
To ganin cewa wannan sul da baka ko kuma bayanan da har an ji sun riga sun faru, akwai wani mataki ne da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dauka ko shi shugaba Muhammadu Buhari wanda ke Ingila a yanzu yana halarta wannan taron da za a yi, za a dauka domin warware ko bayyana gaskiyar halin da Najeriya ke ciki?
Ai ba wata dama da ta wuce wannan da yake cewa gashi yana Ingila shi da kansa. Kuma dama akwai taro ma na bayan fage da aka shirya zai da Prime Minister Cameron na Burtaniya.
To amma ganin cewa Najeriya ta je wannan taron da zumar cewar za ta kuma nemi a dawo mata da irin kudaden da aka sata daga kasarta, kuma a cikin kasashen da take fatar samu wannan hada Burtaniya, wannan bayanin da shi David Cameron ya yi, kana ganin ba zai kawo na ƙasa wurin wannan yunkurin da Najeriya ke fatar ta yi ba?
Muna fata cewa ba za a samu wannan na ƙasa ba, saboda tun kafin a zo kan wannan magana gwamnatin Ingila tana ba da cikakken haɗin kai da goyon baya ga gwamnatin Najeriya wajen yaki da rashawar cin hanci.
Malam Garba Shehu kenan, daya daga cikin jami'an da ke huda da jama'a a fadar gwamnati a tattauna da nayi da shi a Abuja.
Ana turka turka saboda kudi,
tsakanin da
daga mutum ya janye wando don saboda kudi,
tsakanin da
ana ma kai naushi.
A gaida Umar Faruk Musa, gwamnatin Najeriya dai na ci gaba da yaki da cin hanci da karɓar rashawa, abinda wasu ma ke ganin cewa har yanzu ba su ji wani hukunci da aka yankewa waɗanda aka samu cikin irin wannan badaƙalar ba. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi hira da shugaban hukumar EFCC.
In za a tuna zantawar muryar Amurka da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu, ya ce yana aiki ne ba sani ba sabo ko ba sa hukunta 'yan bora su bar 'yan mowa. Ga ma tuna bayan
su waɗannan masu sata, shin akwai wani wanda zai zama ya gagare ko wanda watakil kuna jin kunyan sa yi laifi ba za ku yi kama shi ba?
Ai, na gaya maka cewa ba sani ba sabo, ba gudu ba ja baya, duk wanda inda ya yi is found wanting samu rike.
Wannan dai na jefa tambayar shin hukumar na samun nasara ko dai lalube take a duhu ta hanyar gayyatar waɗanda take tuhuma da laifi su yi bayani a ce su koma gida ko kuma a je kotu su samu beli. Ga abin da jami'in labarin shugaban hukumar Baba Muhammad ke cewa.
Samar da waɗannan kotuna na musamman zai taimaka wa hukumar wajen ƙara samun nasarar tafiyar da irin waɗannan to ayyukan. Kaga ma'ana alƙali zai samu aikin kawai aikin da zai yi kenan na wannan ƙarar da aka kai mishi daga nan. Amma yanzu za ka ga bayan yana yin wannan yana yin wani, saboda haka sai ka ga abubuwan suna samun kamar tsaiko, shi yasa jama'a suke ganin cewar kamar abu yana daɗewa a kotu.
Na nuna korafi cewa kuna kama shugabanninta saboda ku kashe jam'iyyar, wani martani za ku mai?
Ba gaskiya ba ne, aikin da muke yi aiki ne na fi sabilillahi, wadda yake da laifi mu bincike shi mu gurfanar da shi a gaban kuliya, wadda bai da laifi mu ce bai da laifi. Aiki na baki-baki, fari-fari, jaja, ba cuta ba cutarwa, ba zalunci ba munafurci.
Kuna da ƙwarin gwiwar za a fara ganin ana hukunta waɗanda kuke kaiwa kotu?
Kwarai kuwa, ai, ko yanzu muna samun sakamako na hukunci daga kotuna daban-daban, kuma muna ta yadawa kafafen yada labarai da makamantansu. So muna sa ran kuma cewar bi iznillahi ta'ala dukkan waɗannan ƙorafe-ƙorafe da muka kai kotu ko ƙararraki da muka gabatarwa kotuna, za mu yi nasarar samun hukunce-hukuncensu su dawo, kuma duma su gani, duniya ta gani, ta ga irin hukuncin da kotunan suka yi wa waɗannan kisa-kisa da suke bansu.
A talatar nan shugaba Buhari ya nufi ƙasar Burtaniya don wani taro na yaƙi da cin hanci. Cikin tawagar akwai shugaban EFCC Ibrahim Magu da ministan shari'ar Najeriya Barista Malami. Hakan na nuna neman shiga yarjejeniyar dawo da waɗanda ake tuhuma da sace kuɗin Najeriyar ko kuma dawo da kuɗin da aka sace. Masana dai na ci gaba da yaba a gwamnatin Buhari don wannan yaƙi, inda a lokaci guda suke fatar shugaban zai amfani da damar amincewa da kasafin kuɗinsa na bana wajen rage kuncin tattalin arziki da ke addabar yawancin al'ummar ƙasar. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, masu sauraro, yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani ana samun nasara a kan yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi kamar su EFCC da ICPC da sauransu ke yi. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
A kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Malam duk cinikin da kake yi, to wuya shi duk daɗin shi. Kuɗin ka taza inda kai ne ya bada su, je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ko ni Alhaji sanikin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai kwari, na tara har sun kauri, ba a shararu ba sakarci, sai in kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Bare mai sai
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tuma dalla kiran mu na farko ya zo ne daga Kwara. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kwara?
Ani alaikum salam wa rahmatullah. Ina magana da Bello Garbaji na mai kula da kala kala na tifa Kwara daga Kwara Nigeria.
To Malam Bello, sai ka dan daga muryarka, ba ma ji sosai.
Eh, yawa. Ice abinda shi gaskiya ce hanci da rashawa. Idan muka duba bangaren da manyan azaluman Nigeria to gaskiya hanci gaba, amma idan muka duba abu a kanana, musamman ma abinda shi hanyoyi, har yanzu gaskiya akwai zomo a kaba, ta har yanzu ba a barci hanci da rashawa ba. Idan talaka ya tashi sai zo wani wuri ko da mota ko da mashi haka misali, to can hancin nan da aka yi karɓa wallahi har yanzu ba a barci ba. Kuma ta ɓangaren dokan ma'aikata za a gani yanzu haka sai an ba da ci hanci kayan aiki ma'aikaci, ka ga yanzu babu wani cigaba da aka samu ta ɓangaren ci hanci. Da haka muna kira ga wannan hukuma tamu ta Najeriya to da a gyara ƙwarai da gaske abin da shi hanci, don gaskiya babu wani abu wanda aka bari kafin da shi hanci da rashawa.
To Malam Bello kenan daga Kwara, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Mukutar Lawal wanda aka fi sani da Chicago daga ƙauyen Kadada gundumar Rahama to local government Bauchi state.
To Malam Mukutar, me zaka ce game da wannan batun cin hancin da rashawa?
To gaskiya cin hancin da rashawa ina lalata ƙasa sosai. Yana lalata ƙasa hakika. Amma muna roƙon, muna yi wa shugaban ƙasa addu'a, Ubangijin Allah ya ƙara mishi ƙwarin gwiwa da hazaƙa domin ya ci gaba da dakatar da wannan cin hanci da rashawa, ko ƙasar mu ta dan farfado a idan.
Kash, Malam Mukhtar, dai mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka, amma layinka ya goce. Yanzu kuma mun samu kira daga Daura.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Sani Mamman Zangon Daura.
To Alhaji, me zaka ce game da yaki da cin hanci da rashawa? Ana samun wasu nasarori ko kuwa ya kaga abin?
Eh, wato gaskiya nasarorin da ake samu kamata ya ce an yi kotuna na musamman, domin kotunan na yanzu da ake amfani da su gaskiya Allah basu tashi haikan domin yin yakin wannan da rashawa. Domin idan ana buƙatar a sami yaki da a sami nasara, kamata a yi kotuna na musamman domin wannan yakin. Wannan shi ne ra'ayina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, to mun gode. Yanzu kuma bari mu je da Maturu. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Yau, wato malami daga Maturu, muna jan ka. Da wa muke magana ma dai tukun?
Na'am, kuna tare da shugaba Fufuwan Zanciya mun na ungiyar rafikanta na ƙaramar musamman.
To ce ma me za ka ce game da wannan batun?
Na'am, batun cin yaƙi da cin hanci da rashawa ba?
Wanda hukumomi kamar irin su EFCC ke ta ƙoƙarin ganin sun magance shin, kana gani ana samun wasu nasarori?
Gaskiya ana samun nasarori ƙwarai da gaske. Musamman ma a wannan lokaci na wannan ƙarni da muke ciki, domin sun gaskiya idan za a kwatanta da gwamnatin da ta shuɗe baya, gaskiya wannan gwamnati tana kokari ƙwarai da gaske, kuma tana yi ne dangane da waɗanda abin ya shafa, musamman babu wani babba babu ƙarami, duk wanda yake da haƙƙi a wannan abu gaskiya gwamnati tana taimakawa ƙwarai da gaske.
To ce man kenan daga Damaturo. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Hello,
salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Kuna magana da Sala Bulama ƙoƙarin hukumar mai gatari.
To Malam Sala, me ya ra'ayinka akan abin da muke tattaunawa a kai yau?
A magana ce rahawa da hanci a Najeriya ta riga ta yi katutu. Don haka ya kamata Janar Buhari ya rabu da waɗannan mutane, ya bar su da Allah, kamun Allah kaɗai ya ishe su, ya dawo ya rungumi talakawan Najeriya, domin gaskiya muna cikin wahala.
Malam Sala, kana nufi ya manta da batun waɗanda suka ci hanci da rashawa ko waɗanda suka yi sama da fa'i da dukiyoyin Najeriya?
Eh, Allah Ubangiji kamunsa ya fi wanda zai shire musu da kansa.
To, Malam Sala kenan daga Jigawa, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sai da Hausa, da goma local government jihar Nasarawa.
To, me zaka ce gaba da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau?
Maganar cin hanci da rashawa, mu ƙanana ne ka samu ma kai mu hisabi tukuna. Kafin a yi magana manya, saboda manya suna da nasu, mu ƙanana muna da namu.
Kamar ya kenan?
Yawwa, saboda mu ƙanana, kamar misali local government, za ga ma'aikaci yana cuce ma'aikaci ɗaukansa.
Kash, malam, mun so mu ji ƙarin bayani, amma kuma lokaci ya kawo jiki, don haka anan za mu dakata, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta ƙasar Jamus, wadda ta kasance zakara a Bundesliga ta wannan shekara. Kungiyar ta Bayern Munich yanzu haka ana iya cewa ta yi wani makekin bugu, inda ta saye 'yan wasa guda biyu, Mats Hummels akan kuɗi miliyan 38 na euro. Mats Hummels ɗan wasa ne ƙwararre wanda ke buga ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus. Sai kuma ɗan Portugal ɗin nan, Renato Sanchez, wanda ta siye daga kungiyar Benfica ta Lisbon a tsabar kuɗi miliyan 35 na euro. Ita ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa Paris Saint-Germain yanzu haka tana ƙoƙarin ganin ta siye ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan Neymar na Brazil, wanda ke buga ma sai Barcelona, da shi da Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal da ke buga ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Sai dai fa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na tarayi ta yin sake yarjejeniyar da ta hada ta da Neymar har euro na guga euro miliyan 240, abinda ake gani zai nisanta kungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain zuwa sayan wannan dan wasar. Shi ko Van Gaal, mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, yayin da waɗansu ke mafarkin cewa ya fice daga wannan kungiyar, yana ganin cewa zai iya ya karanta ba hannu domin ci gaba da horar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Manchester United, da yake ba su taka rawar gani ba sosai na ganin sun dare akan wasannin ƙwallon ƙafa na Premier na ƙasar Ingila a wannan shekara. Shi ko dan wasar ƙwallon ƙafa na Argentina kuma tauraruwar duniya ta ƙwallon ƙafa Lionel Messi, zaka wata fira ya ce shi dai idan zai zaba tsakanin Atletico de Madrid da Real de Madrid, ko wane ne yake fatan ganin ya zama zakaran wasan ƙwallon ƙafa na club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai? To, zai zabi club din Atletico de Madrid maimakon Real de Madrid. A Ingila, ana cewa ana wasan cika gurbi na Premier tsakanin West Ham United da Manchester United. Idan muka leka ko a tseren keke, Diego Ulisi, wanda ke tsere a ƙarƙashin tutar kungiyar Lampre Merida, shine ya lashe zagaye na hudu na tseren keken kasar Italia a ranar yau din nan, yayin da Tom Dumoulin shine ya zo na biyu a tseren keken na kasar Italia, wanda ke wakana a halin yanzu. Sai labarin wasan tennis, inda Andy Murray dan kasar Ecos ya raba gari da mai kula da horar da shi Amelie Morsmo yar kasar Faransa. Su dai mutanen biyu sun rattaba hannu ne kusan shekaru uku da suka gabata, domin ita yar kasar Faransa ta ci gaba da horar da Andy Murray. Sai dai mutanen guda biyu ana ganin su nesa da nesa da juna tun lokacin da ita Morasmo ta haihu danta Aaron kusan shekara guda da ta gabata. Daga baya ta sake dawo a cikin tim din Andy Murray, ko da yake a nagab da kammala wasan tennis na gasar Madrid, aka samu tattaunawa ta garin da garin tsakanin bangarorin guda biyu, kuma inda suka amince da su raba gari wa junansu. Haruna Mamamba, na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
a zaman majalisar dokokin Amurka ta ranar 18 ga watan Afrilu malamin addinin mabiya addinin Buddha kuma tsohon president siyasa na yankin Tibet Golang Jigme ya bayyana irin azabar da ya sha a lokacin da ake tsare da shi a China daga shekarar 2008 zuwa 2012 sai dai abin takeici shine cewar China ta ci gaba da azabtar da prisonin siyasa na yankin Tibet kamar yadda aka samu a cikin rahoton ma'aikatar hakokin wajen Amurka na shekarar 2015 akan batutuwar kare haƙƙin bil'adam na duniya. A cewar rahoton, mutunta ƴancin ɗan adam a yankin Tibet da China ke yi bai taka kara ya karya ba. A cikin shekarar ta gabata ta 2015, China ta fake da guzuma tana harbin karsana. A ƙarƙashin ikon China, iyakar yankin Tibet tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da yaƙi da masu neman ɓallewa, China na ci gaba da mulkin danniya ga mutanen Tibet ta fuskar al'adun, addini da harshe da tsare mutane ba tare da yi musu shari'a ba, da ɓacewar mutane da kuma gana musu uquba. Rahotanni ya tabbatar da cewa hukumomin China sau tari sukan doki mutumin Tibet da ake tsare da shi har a wasu lokuta sai rai ya halinsa. Rahoton ya bada misali da Tizen Chidok, wani ma'aikacin ƙungiyar sa-kai na muhalli wanda ya mutu kwanaki biyu bayan da aka sako shi da ciwon da ya samu a ƙwaƙwalwa sakamakon uƙubar da aka gana masa. Akwai wasu prisoners da suka nakasa biyo bayan irin azabar da aka gana musu a lokacin da ake tsare da su a gidajen yari. Ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da batutuwan haƙƙin ɗan adam da ƙwadago Tom Minowski a wata hira ya ce rashin zaman lafiya a yankin Tibet ba zai haifar wa China ɗa mai ido ba. Akwai mutane a gwamnatin China da suka damu da batun ɓallewar yankin Tibet. Abinda zai kawo akasin haka kawai shine tattaunawa da shugabanni kamar irinsu Dalai Lama wanda ya sha faɗin cewa Tibet ta ci gaba da kasancewa yankin China. Abinda suke bukata shine ƴancin ɗan adam da daraja al'adunsu. A wajen bikin gabatar da rahoton na wannan shekarar kan batun kare haƙƙin ɗan adam, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada cewa darajar ƴancin ɗan adam wajibi ne kuma wata dama ce na gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda baya kawo nakasu sai dai ya cidda ƙasa gaba. Sharhin Murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To madalla, a yau Talata sojojin Amurka da na Somalia sun kai wani samamen haɗin gwiwa akan sansanin ƴan ƙungiyar Al-Shabab inda suka hallaka da kuma kama ƴan ƙungiyar da dama. Wani jami'in tsaron ƙasar ta Somalia Muhammad Nur Gabau ya faɗa wa sashen Somalianci na Murya Amurka cewar sojojin Amurka ne suka ɗauki jagorancin samamen wanda ya auna jami'an ƙungiyar ta Al-Shabab. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce a ƙarshen watan nan zai kai ziyara birnin Hiroshima na ƙasar Japan, inda zai kasance shugaban Amurka na farko da zai je birnin wanda wani jirgin saman yakin Amurka ya jefawa bom ɗin nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a lokacin yakin duniya na biyu. Shekaru 70 kenan shugabannin Amurka da suka gabata suke kaucewa kai ziyara a birnin na Hiroshima da kuma na Nagasaki, inda aka jefa bom na biyu bayan kwanaki uku da jefa bom ɗin farko akan Hiroshima.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Martin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.